والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم زعما تاشي درسينا 40 دشدة أشتين كراتمنا العزية يو يمتن ديو ديوني فو أفو ديو قوة السفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الأول ديو قوة الربيع الأول dubu da 435 wannan rana ta yi daidai da 5 ga watan 2 shekara ta 2011 ta miladiya. Kafin mu fara karatun sabon fasali na wato hukunce-hukuncen sallar juma'a, za mu yi muraja'an darussan da suka wuce. Mun karanta fasali wajen guda 4 akan abin da ya danganci hukunce-hukuncen sallar jama'a. Fasali na farko akan falalarta da matsayinta, sannan wanda ya biyo shi baya akan sharuɗan limanci, sharuɗan ingancin liman, wato liman ya zamanto sallarsa ta inganta, sallar wanda ke bayansa ma ta inganta, sannan sharuɗan mamu, sharuɗan da za su sanya sallar mamu ta inganta in yi sallah a bayan liman. Sannan fasali na huɗu na ƙarshe, wani matsayi mamu yake tsayawa dangane da liman a wajen sallarsa. Waɗannan su ne fasula guda 4 da muka karanta a cikin makonnin da suka wuce. Kuma kafin mu je sallar juma'a, zai kyau mu ɗan yi muraja'a kamar yadda muka yi ta hanyar tambayoyi. Ni zan yi tambayoyin kamar yadda aka saba, kamar yadda muka yi lokacin wajen sifatu sala, haka muka yi da haka ma wajen alwala da sauransu. Na farko shine menene hukuncin sallar jama'a, sallar jam'i ne hukuncinta? An banci tambayar me hukuncin sallar jam'i? Na'am, farilla ce, wato farilla ce ga dukkan mumini. To dan waya ce farilla ce, saboda haka wanda bai yi ta ba kenan ya bar farari. Me hukuncin wanda ya bar farari? Wanda ya bar farari, wanda ya bar farilla, me hukuncinsa? Duk abin da aka ce farilla ne, me ma'anar, me ta'arifin farilla a usul? Yau ya yi ne, domin farilla a usulin shi a wajen malamai shi ne ma kana fi fi'lihi sawab wa fi tarkihi iqab, abinda idan ka aikata shi akwai lada, in ka bar shi akwai ukuba. To a bisa abinda ɗan uwa ya ambata cewa hukuncin sallar jam'i farilla ce, duk wanda bai sallah a cikin jam'i ba ya yi laifi. To ƙaulan wahidan ko hukuncin duk mun yarda da abinda ɗan uwa malam Musa baya faɗa cewa hukuncin sallar jam'i farilla ce, duk mun yarda a haka ko? Akan namiji, to kaga akwai tafsiri akan namiji. To dama maganar hakika akan namiji ne, magana akan namiji ne. Amma wannan jawabin nasa akwai tawaya, tunda lokacin da muka karanta mu a cikin littafi ba haka yake wani ba. A cikin littafi cewa yi sunna ce mu'akkada, kuma anan da muke karatu mun faɗi cewa malamai sun saba madhaba nawa, madhaban malamai nawa ne akan hukuncin sallar jam'i? Malamai sun yi sabani akan hukuncin sallar jam'i ƙauli nawa ne? Mashahuran ƙaunuka guda 3 ne. Abinda malam ya tafi a kai wanda yake shine masabar Imamu Malik da Imamu Shafi'i, cewa sunna ce mu'akkada, wato sunna ce mai ƙarfi. Ƙauli na biyu farilla ce, in mutum bai yi sallah a cikin jam'i ba ya saba ma Allah, sai dai saboda uzuri. Muka ce wannan shine masabar Imamu Ahmad ibn Hanbal da dawa daga cikin malaman hadisi, kuma shi aka rawaito daga cikin sahabbai, daga Ali ibn Abi Talib da Abdullahi dan Abbas. Ƙauli na uku, me ya ƙauli na uku? Halewa yana jin watakila faɗan akwal ɗin nan yana ɗan sanya rikici. Ƙauli na uku muka ce sharaɗi ne, suka ce sharaɗi ne, masabar zahiriya suka ce sharaɗi ce, sallar jam'i sharaɗi ne, sharaɗi ce ta inganci. Me ma'anar wannan maganar da suka ce sharaɗi ce? Me ma'anar a ce sallah a cikin jam'i sharaɗi ce?
sai da ita sallar za ta inganta. Idan mutum ya da yi sallah a cikin jam'i ba, ko ya yi sallah ba shi da sallah, ko ya yi sallah a wajen malaman zahiriya ba shi da sallah, to me muka rinjayar a cikin karatunmu? Cewa sunna mu'akkada, mun karfafa cewa sunna ce mu'akkada. Dalili Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da falala ga mai sallah kici kadai, ya ce sallah a cikin jam'i ta fi sallar mutumin da ya yi kici kadai da daraja 26 da 25 a wata riwayar 27. Saboda kaga an tabbatar masa da lada, daga tunda an tabbatar masa da lada ba za a ce ya samu lada ba, bayan kuma a ce ya bi farilla. Wani abin da muka rinjayar kenan. To da yaushe mutum da yaushe ake riskar falalar sallar jam'i, ne da wani juz'i na sallah mutum zai samu a ce ya samu falalar sallar jam'i? Na'am, garsan wani rukuni. Saboda kan yin riski sallama rukuni ce ko? Ka yi halki da rukuni ko da raka'a? Na'am, da rukuni. In ya samu raka'a, in ya samu raka'a, saboda haka an saba waɗansu sun ce in ya samu raka'a, waɗansu sun ce in ya samu rukuni. Raka'a, wato sai ya samu raka'a sannan ya samu falalar, sannan zai samu falalar jam'i. Me dalilin ku? Man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah. Wato za a samu, mutum zai samu falalar jam'i da riskar raka'a guda ɗaya. Yaushe ake riskar raka'a? Yaushe mutum za a ce ya samu raka'a a cikin sallah? Na'am, in ya samu ruku'u cikakke tare da liman, in ya samu ruku'u ya samu raka'a. Faman adraka ruku'u faqad adraka sajda, kamar yadda Abdullahi dan Umar yake, wanda ya riski ruku'u ya samu sujada, ma wato ma'ana ya samu wannan raka'a cikakka. Wato sai mutum, idan haka kenan, idan mutum ya zo ya samu liman ya dago daga ruku'u, ya ce sami Allahu liman hamida a raka'a ta ƙarshe, ya shiga cikin jam'i, ya samu falalar jam'i ba kenan ko? To kun yi tanakuzi. Waye yake in an samu raka'a, sai an samu raka'a ɗaya ne ake samun falala, ake samun falalar jam'i? Waye faɗi wannan ƙauli? A daga cikin ku, daga cikin wanda suka bada ansa, duk wanda ya bada, wanda yace wannan shine kaulinsa, to wannan shine kaulinka. Wanda ya samu raka'a daya sai mutum ya samu ruku'u sannan ya samu falalar jam'i ko? Saboda haka idan mutum bai samu ruku'u ba zai samu falalar jam'i ba, bai samu falalar jam'i ba, to yaya za ka yi? Yau ba da kai muka yi sallah a nan ba, sallar al'asar yau mun karanta hadisin rajulun min al-ansar. Dakta ya tuna mana rajulun min al-ansar da yazo rasuwa ya faɗi wannan hadisin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi alwala a gida ya kyautata alwalarsa, sannan ya fito zai taho masallaci, da duk kafa ɗaya ta dama da ya ɗaga za a rubuta masa kyakkyawan aiki ɗaya, da duk kafa ta hagu da ya aje za a share masa mummunan aiki guda ɗaya. Sannan idan yazo yayi sallah a cikin jam'i a cikin masallaci, yazo yayi sallah a cikin jam'i za a gafarta masa zunubansa. Idan ya zo ya samu mutane sun fara sallah, ya samu abinda ya samu tare da su, abinda bai samu ba ya rama, shi ma haka za a baki. To nan ya ce ya ƙayyade da raka'a? Me dalilin ka? Da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kadalika, yake ya mai da shi wanda ya zo ya samu juz'i ko menene ya yi sallah tare da liman, abinda ya kubce masa ya rama, yake shi ma ladansa kamar wanda ya samu cikakkiya. Yake kana kadhalika, ko tafiya ya samu ko sallama ya samu, kana kadhalika. Kuma Abu Huraira da ya ruwaito hadisin wanda ya man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah, malamin sa da kafa hujja da wannan hadisin. Abu Huraira da ya ruwaito wannan hadisin cewa wanda ya riski ruku'u shi ne ya samu hukuncin sallah, to a shi ne ya samu falala, shi ne ya samu sallah. Ka dauki haka fasara hadisin da cewa shi ne ya samu falalar sa. Abu Huraira da kansa yana cewa wanda ya fito daga gida kafin liman ya sallama yazo masallaci ya samu abin ya samu kalalar jini. To da ka rawi kuma ya fi kowa sanin ma'anar hadisi. Dan haka fahimta ta hadisin ta saba maka abin da ka fahimta daga hadisi. Wannan yayin da kin dangin da muka kawo dan haka a cikin karatun mu abinda muka rinjayar sabanin abinda muke yawan sabanin abinda mai malam ya ambata a cikin littafin nan kuma yake shine matabar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad muka rinjayar da kaulin waɗansu malaman matabar Malikiya daga cikin su akwai Abu Umar ibn Abdul Bar cewar mutum yana samun falalar jami'i da samun komai kankantar juz'in sallah da ya samu tare da liman in dai ya samu liman kafin ya sallama ya samu ladan jami'i saboda waɗannan hadisai da muka ambata saboda babin falala babi ne wanda yake mai yawa ba za ka takura shi ba to idan haka ne me ake nufi da cewa wanda ya samu raka'a ɗaya shine ya samu sallah man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu sallah haka ce abinda ake nufi wanda ya samu raka'a ɗaya ya samu hukuncin sallah ya samu lokacin sallah ma'ana wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah kafin rana ta fadi sallar la'asar ce kafin rana ta da fadi ya samu raka'a ɗaya sai ya samu sallar la'asar a cikin lokaci sallar ta ada'i ce ba qada'i ba haka zalika wannan shine ya samu lokaci ya samu hukuncin sallah wanda ya samu raka'a ɗaya a cikin sallah ya samu hukuncin wannan sallar dan haka idan mutum ya samu raka'a ɗaya tare da liman wanda yake yin sallar zaman gida shi kuma matafiyi ne wata sallah ki ta kama shi sallar ki sallan sallan mazaunin gida zai tunda ya samu hukuncin raka'a ya samu hukuncin sallar da limamin sa yake yi amma da zai zo ya shiga cikin sallah shi matafiyi ne liman mazaunin gida amma yayin da ya zo liman har ya dago daga ruku'u sai raka'a ta karshe bai samu raka'a ko ɗaya ba wannan ya samu hukuncin sallar liman ko bai samu hukuncin sallar liman ba bai samu hukuncin sallar liman ba tunda bai samu raka'a ba abinda hadisi yake nufi kenan bai samu hukuncin sallar liman ba dan haka idan liman ya sallama maimakon ya tashi ya raka'a hudu ta sallar isha sai ya raka'a biyu tunda sallarsa kasaru ce bai riga ya samu hukuncin sallar liman ba tunda bai samu raka'a tare da shi ba haka zalika wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallar juma'a ya zo ya yi kabbara kafin liman ya dago daga ruku'u a raka'a ƙarshe ta ranar juma'a idan liman ya sallama tashi zai ya kawo raka'a ɗaya kawai domin ya samu hukuncin sallar juma'a amma da idan liman ya dago daga ruku'u sai zai shiga cikin sallar juma'a nan wajen ya samu hukuncin sallar juma'a bai samu ba dan haka yaya zai in aka sallama sai raka'a hudu bai samu saboda bai samu hukuncin wannan sallar ba wannan shine ma'anar wannan hadisi man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah ay faqad adraka waqta as-salah faqad adraka hukma as-salah to amma falalar sallah wannan sauran hadisi sun nuna kan cewa ko kuma ya kantan juz'in sallah da ka samu zaka samu a hukunci zaka samu falalar sallar dan zaki da hukunci amma yana da falala haka ne to alaikum assalam ahsan wannan ma kaga yana daga cikin wannan surori din sai ne ka zo baka samu sahiyar ƙarshe kawai ka samu tare da liman kuma liman ya yi sujada ba'adi sujada ba'adi bayan sallama ake yi ko bayan ka tashi zaka dago zaka cika sallolin da baka zaka wurin da baka samu ba sai ga liman ya sunkuya yana sujada ba'adi to anan wajen yaya zaka na'am in ka zarce to yaya zaka yi zaka yi ba'adin ko ba zaka yi ba zaka yi ba'adi me ya dalili istalabal ulama me ya dalili ya abin da liman ya ce ka yi to ai liman ya riga ya gama sallah zira ba a jiki baka samu hukuncin sallah ba baka tunda baka samu hukuncin sallah ba ba za ka yi ba a jiki ba kabili za ka yi tare da liman don cikin sallah ne an fahimta idan ka bi liman sai in ka zo zama a sahiyar ƙarshe ka zauna tare da liman sai liman ya yi ba'adi tunda baka samu tunda a cikin sallah kake kafin yi sallama saboda wannan hadisin an sanya liman dan ai koyi da shi in yayi sujada kabli zaka sujada kabli amma in yayi sujada ba'di tunda bayan sallah ne ko baka samu hukuncin sallar sa ba sallar ka ce shi ya kukuran ka saboda in ka tashi sallar ka kai zaka ba zaka sujada ba'di ba amma inda zaka samu ruku'u zaka same shi a cikin ruku'u na raka'a ta karshe sai a gani a iyakar sallar ka daga wannan ruku'un har ka ce da yi wani rafkarwa ba tunda ka samu hukuncin sallar sa to rafkarwa ta kama ka sai kai sujada ba'di saboda haka idan ka samu raka'a tare da liman zaka yi sujada qabli zaka yi in qabli ce zaka yi ba'di in ba'di ce amma in baka samu raka'a ɗaya in baka samu ruku'u ba in baka samu raka'a ɗaya tare da liman ba zaka yi qabli dan a cikin sallah kake amma ba'di ba zaka yi ba an fahimta wannan shi ma yana daga cikin wannan masail din wanda ya riski raka'a tare da liman ya riski hukuncin sallah to sai mas'alar na'am na'am ba za ka yi ba'di ba ai saboda liman ya ɗauke maka yanzu ba ka ganin cewar idan ka zo ka samu liman in ka zo ka samu liman bayan ya ɗago daga ruku'u a raka'ar ƙarshe kaga ka samu sujada guda biyu ka samu ɗagowa daga zama tsakanin sujada biyu ka samu zama ka yi tahiya ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba ƙari bane a cikin sallah kuma za ka zo ka sake yin wata tahiyar saboda haka zai zama to kan cewar tahiya nawa kai a cikin sallah mai raka'a uku tahiya uku kai ka yi ƙari amma akwai malami da yake cikin sujada ba'di kaga ba za ka sujada ba'di ba duk da ka yi ƙari saboda ni bin liman ne ya sa ka yi wannan to haka da ni kama wannan din da ya sami jam'i ba sai ya tsaya a hamma da fitar da wani yake yi mun kawo wannan matsalar waje amsa wannan tambayar mutum ne waɗansu al'ada ce ta waɗansu mutane da suke yi idan suka zo masallaci suka ga ana yin sallah suka ga liman ya zauna ana tahiya sai su zauna su saurara sai su tsaya ba za su shiga cikin sallar ba idan sun ga ya miƙe zuwa raka'a ta uku to suna tare da shi sai su shiga in sun ga ya sallama shi kenan sai su ce mai ta mu jam'i me muka ce hukuncin wannan na'am sun aikata laifi an yi laifi muka ce sun aikata sun saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sun saba sunna menene dalili na'am ahsan saboda muka ce saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira da kusan kucin sama hadisin abu qatada fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu abinda duk kuka samu tare da liman ku sallah tare da shi abinda kuma ya kurce muku ku cika saboda kaga idan mutum bai yi wannan ba kaga ka samu wani juz'i na sallah ma idan aka a cikin harshen larabci aka ce ma duk wani abu wannan ya hada da abu komai kankantar sa ya daga cikin alfazul umum kaga ana cewa sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi akwai abinda baya ma Allah tasbihi ko ba kuma Allah yake wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdihi to saboda ma aka ce ma duk abinda ke cikin samai da kasa ba abinda ya fita komai kankantar sa komai girman sa to ma tana daga cikin irin waɗannan lafuzan a harshen larabci da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma adraktu to da ka duk abinda kuka samu na sallah komai kankantar sa komai yawan sa ki sallah tare da liman to wanda zai samu liman yana zaune amma ya ki shiga tare da shi kaga ya saba wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ina ganin wato su kansu malamai da suka ce sai ka samu cikakkiyar raka'a ne kake samun falalar jam'i ba su ce idan ka zo ka samu liman a cikin zaman ƙarshe kada ka cika tare da shi ba cewa suka yi idan ka zo ka samu liman a zaman idan baka samu raka'a tare da liman ba ka same shi a zaman ƙarshe ka shiga kai sallah to za ka iya maimaita wannan jam'in a wani jam'in daban tunda hukuncin ka da kai wannan jam'in tamkar kai sallah kai kadai ne an fahimta abinda muka karanta kenan a cikin izziya nan cewa wanda bai samu raka'a ba tare da liman to zai iya sake maimaita wannan sallar tare da wata jama'a ko da yake ya cika sallar tasa zai iya sake maimaita sallar tare da wani imam, wannan a wajen wanda suke tafi an samu raka'a ne. Amma wanda suke cewa idan ka samu kowane juz'i ka samu falalar jan'i ba sai ka sake wani jan'i ba, kada ka samu jan'i ka, wanda ke wannan shine mafi rinjaye. Ko wannan mun amsa menene hukuncin wannan mutum ne yazo ya samu zaman tahiya na karshe da ya tashi zai cika sallar sa sai wadanda suka zo suke liman da shi masbuqi sai wadanda suka yi masbuqi ne hukuncin limancin masbuqi masbuqi ya zaman to liman duk da yake wannan ya kamata a cikin mun zo tambaya a cikin sharadin limanci amma mu je tunda an yi tambayar ni aka tambaya amma ni amma na je homu ku tambayar ko za ku amsa tunda mun karanta me hukuncin limancin masbuqi tare da dalili alaikum salam na'am limanci ya inganta haka me dalili na'am sallar sa shi kadai kamar ya kada sallar sa ne shi kadai dan haka za a iya zuwa a ji shi sallah ko ba haka ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin ibn abbas ya tashi yana sallar darasi shi kadai ibn abbas ya zo ya bi ya koyi da shi to haka dalika ma masbuqi akwai wani dalili wanda yafi wannan bayyana eh yawa shine al-istikhlaf mamu ya koma ya zaman to liman shi mun ambaci wannan dalilin idan liman ya samu larura ba janyo wani yake ba ya zo ya tsayar da shi ya yi sallah to wannan mamu ne ko kaga mamu ya koma liman to masbuqi shi ma mamu ne ya zama to liman to kamar yadda suka yadda aka yadda da wannan surar to a yadda da wannan surar ma na'am dalili na uku to ya kawo ya ce wai wajen sallar tsoro dalili ne akan wannan matsalar kun yadda da shi da ai babu masbuqi a nan ai mamu ne ba wai an yi koyi da abu bane na'am niyya ta bambanta saboda wannan mai bi ne a mamu ne ba liman ba saboda haka ya aka yi koma liman din da mamu ne shi ba zai iya koma ya zama to liman ba amma abinda muka rinjaye shi cewa wannan surar ta inganta akwai dalili guda ɗaya wanda biye ko wannan bayyana na'am eh wannan wata sallah ce daban wannan mun yarda hadisin mu'az yana sallar isha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya koma unguwar su ya mai mutanen su sallah kaga shi yana maimaita sallah ne to amma wannan masbuqi ne masbuqi ne akwai hadisi wanda yake ya fi duk wannan bayyana na'am a ba masbuqi bane zuwa yayi an idar da sallah an idar da sallah ne sai yazo shi kadai zai yi sallah sai ce wani ya tashi ya bari masa sadaka shi sallah tare ya sai ya tashi suka yi sallah tare wannan muna maganar masbuqi ne ba mamu ayyana sallallahu alaihi wasallam bai zama ba mamu bane shigowa yayi shiga liman ta na'am masu sallar tsoro ai wani ya faɗa mun ce ba ita bace kada ya dauki lokaci dalilin hadisin Mughirah bin Shu'ba a cikin sahih Muslim suna dawowa daga yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Mughirah bin Shu'ba ya dauki butarsa a gorarsa ta ruwa ya biyo shi ya je yayi qada'ul haja ya tsuguna yayi tsarki sannan ya zo yayi alwala yana sanye da wata jabba ta matse masa hannu yayi kokari ya jata haka dan ya wanke hannun sai ta matse sai ya zara hannunsa ta karkashin jabbar ya wanke hannayen nasa ya zo sai Mughirah bin Shu'ba ya tunkuya zai cire hufinsa da kafa yace da'ahuma kyale su fa inni adkhaltuhuma tahiratayn na sanya su da tsarki sai suka zo bayan sun yi alwala sai suka zo suka tarar musulmi sun fara sallah da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo ba Abdurrahman ibn Auf yana limanci sai suka yi ma Abdurrahman ibn Auf gyaran murya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo su ne masa ishara annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ishara ku kale shi ya shiga cikin sahu yayi sallah tare da su da Abdurrahman ibn Auf yayi sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi Mughira ibn Shu'ba ya bi shi suka cika sallar Abdurrahman ibn Auf kun ga wannan ibqul asl na wannan matsalar da muke faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam masbuki ne kuma yayi ma Mughira ibn Shu'ba limanci akan sallar da tare suka rasa ta lokaci da suka rasa kina nan riwayar a cikin sahih muslim Imam al-Baihaqi shi ya kafa ma Shafi'iyya hujja ina ta cewa Shafi'iyya ba su da hujja akan wannan surar sai kiyasi amma sai da tukuna naga wannan riwayar balo-balo a cikin sahih muslim kuma al-Baihaqi ya kafa hujja ita a cikin abin nan ma'rifatus sunan wal athar surar ce wannan ta hujja ga mazhabin Shafi'iyya akan wannan matsala kuma da sau da yawa idan ake min tambaya na kan ce kada masbuki ya koma liman saboda ganin cewa babu wani wato sura wacce take mai karfi in ba a tsisa ba da istidlal daga wadansu nusus amma wannan matsalar nasi ce akan kabiyar duk da yake riwaya ce ta zo wadansu za su yi ma wannan riwaya tawili cewa ai da suka tashi kowa ya rama sallar sani amma Mughira ibn Shu'ba a cikin riwaya a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin sahih muslim ya tashi na bishi fa atmamna ma fatana min as-sala muka cika abin da ya kunce mana to wadan za su ce fa atmamna ai kullu wahidin atamma li nafsihi kowa ya cika makansa to amma a cikin lafazin wata riwayar akwai ihtimalin cewa tare suka yi sallah din to wannan riwayar da ita bai haƙi ya kafa hujja na'am ya babu talala ya sa yayi limanci ba sa wannan ba ya dai nuna ingancin sallar shi yasa kaga su Shafi'iyya duk sun dauki wannan a marhaban su idan suka zo idan mutane suka zo ta suna cewa a cikin furu'i idan kuka zo masallaci tare dukkan ku masbukai ne an riga ku ku ittifaqi waye da zaman liman lakanu inda kun shiga sallar tare saboda haka idan aka sanar har kowa zai iya cewa shi ne liman to ku ittifaqi kafin ku shiga cewa wani shi ne liman sai ku bi shi in aka sallama sai shiga mu kana daga cikin furu'i Shafi'iyya na'am ya samu juz'in sallar ya cika kuma sauran masbuki ne amma ya samu falalar sallah ai kamar yadda muka riga ya samu falalar juma'a shi sallah shi yasa a ƙarshen hadisin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin sunnar Allah cewa wani annabi ba zai bar duniya ba sai yayi sallah a bayan ɗaya daga cikin ƴan al'ummarsa kaga yayi sallah a bayan Abdurrahman ibn Auf na'am alaikum salam kun ji dukkan jidan bayar dan uwa matafiyi ne yana sallar tafiya sai zo ya tarar wani mai sallar zaman gida ya halatta idan suka sallace sallar azhar ce shi raka'a biyu ce ta ko sai ya zauna ba zai shiga sallar ba sai sun yi raka'a biyun farko sai ya shiga raka'a biyu sai a yi sallama tare da shi ya samu raka'a biyunsa ya halatta haka na'am ya halatta ba saboda me na'am to ai wannan da ya saba masa kenan a saboda dalili shine hadisin da aka ce wanda ya samu raka'a ɗaya tare da liman ya samu hukuncin sallah tunda sallar liman sallah ce wadda take ta zaman gida to ya samu hukuncin ta tare da liman ya samu raka'a ɗaya akwai malamai da suke za a iya yin haka amma kaulin su ba shi da karfi wanda suke ba za a yi haka ba indai ka samu raka'a ɗaya tare da liman sai ka cika sallah wannan kaulin ya fi karfi amma idan ya zamanto cewar to ya halatta ayi hila ayi dabara ka ce tunda ka kaje kai kara ka karanta man adraka rak'atan min as-salat faqad adraka as-salat saboda idan ka zo ana sallar jami'i sai ka kishiga ko kuma kai taho a hankali sai ka zo daidai yanda zaka ga liman ya zo yana raka'a karfe yana tahiya sai ka sauri sai ka je ka shiga kaje in ka shiga baka samu raka'a ba to in yi sallama nan sai ka tafi raka'a biyun ka nan san duk malamai sun yi da wannan bama ai hila ai wannan dabarar a gaskiya ba ai ba mutum ka zamanto wato hila ba a san hila dabara kan wato abin nan dabara wanda ba mu ci dabara cikin sabon Allah ba dabara dai kan neman sauki wanda yake ya wuce iyaka shi ne ai ya tawaye ma kansa sai dai kuma ita malamai suna ta saɓani wanne ne yake mutum ya yi kasaru ko ku yi cika sallah tare da neman in yana tafiya malamai suna saɓani a kan wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi dangane da kasaru yake sadaka ce Allah ya muku ku karɓi sadakarsa to kaga wannan yana nuna kan cewar kwaɗaitarwa kan mutum ya yi kasaru din amma wannan malamai sun ɗauke shi a wajen wanda yana tafiya din yake yi kasaru sai ya cika sallah amma idan ya zamanto kamar ka zo ka samu jama'a ta musulmi suna sallah ka shiga ka cika sallah tare da su ya fi takawa da kike za ka yi kasaru saboda dalilai da dama da suka nuna muhimmancin haɗuwa da kuma kada mutum ya ware kansa ya shiga cikin jama'ar musulmi ya yi sallah da haka ko kasaru kake in ka zo ka samu jama'a suna sallar jami'i musamman in dai ba kamar masallaci irin masallacin kan hanya bane wanda kowa zai zo ya sallar sai tafi ka san kowa ma kasarin yake yi ka shiga cikin musulmi ki sallah tare a cikin jama'ar da ake tsayarwa shine yafi bisa ka ware kanka ka yi sallah to yaushe ne mutum idan mutum ya yi sallar jami'i yaushe ya halatta ya sake yin wata sallar jami'i yaushe aka halatta ma mutumin da ya yi sallah a cikin jami'i ya sake maimaita wannan jami'i a hasan da yake lokacin da ya zamanto cewar shi ne yake da ilimi sawa'un na limanci ko kuma shi ne yake da ilimin alkur'ani taron jama'a kuma suna ba su da wanda ya kai shi wanda zai ba su sallah to a nan wajen sai ya sake maimaita sallah kamar yadda ya zo a hadisin mu'ad yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya je wa mutanen su jami'i saboda wannan maslahar ya halatta mutum kai jami'i ka sake maimaita wani jami'i akwai wata surar na'am ai muna magana wanda ya samu jami'i ne ya sake maimaita jami'i wanda bai samu jami'i ba kam dama shi sai ya shiga amma wanda yake yayi sallah a jami'i yaushe aka halatta masa ya sake maimaita jami'i mun faɗi sura guda ɗaya wanda ya je musuluntar da maguzawa ya riga ya yi sallar jami'i ai kamar na mu'adh din ne shi din ne dai na'am ahsan idan mutum yayi sallah a gida ko da jami'i ne sannan yana aka tayar da wani jami'in yana masallaci saboda maslahar haduwar al'umma da mutum kada ya ware kansa ya sake wannan jami'i ko da jami'i ko yayi a wani waje ko a gida ko ma da a wani masallaci ne idan kana masallaci aka zo za a sake wani jami'in ka shiga ka sake wani ka jami'i me ye dalilin wannan na'am ahsan hadisin mihjan wanda muka AA a cikin muwatta waɗansu sun yi sallah a gida san an yi sallar asuba ba su yi sallah ba suka zauna a gefen masallaci da aka idar da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da su aka zo da su wato tsokan naman su na kafada yana raurawa saboda tsoro suna jin tsoro me suka aikata sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu me yasa ba ku yi sallah tare da mu ba ku ba musulmi ba ne suka ce mu musulmi ne ya rasulullah ai mun yi sallah a gida sai ce musu idan kuka yi sallah a gida sannan kuka zo masallaci ku yi sallah wannan sai ta zamanto muku nafila kaga da yace idan kun yi sallah a gida ya tambaye su jami'i ku kai a gida ko ku kowa sallar sa yayi bai tambaye su ba saboda haka wannan sai yasa malamai suka ce sawa'un mutum ko ku sawa'un sallar ya saki mai ne ta wannan jami'i ahdan yake lokacin da ya zamanto cewar shine yake da ilimi sawa'un na limanci ko kuma shine yake da ilimin alqur'ani taron jama'a kuma suna ba su da wanda ya kai shi wanda zai ba su sallah to anan wajen sai ya sake mai ta sallah kamar yadda ya zo a hadisin mu'adh yana sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je wa mutanen su jami'i saboda wannan maslahar ya halatta mutum kai jami'i ka sake mai ta wannan jami'i akwai wata surar na'am a ai muna magana wanda ya samu jami'i ne ya sake maimaita jami'i wanda bai samu jami'i ba kamar da mashi sai shiga amma wanda yake yayi sallah a jami'i yaushe aka halarta masa ya sake maimaita jami'i mun faɗi sura guda ɗaya wanda ya je musuluntar da maguzawa ya riga ya sallar jami'i ai kamar na mu'adh ɗin ne shi ɗin ne dai na'am ahsan idan mutum yayi sallah a gida ko da jami'i ne sannan yana aka tayar da wani jami'in yana masallaci aka tayar da wani jami'in yana masallaci saboda maslahar haduwar al'umma da mutum kada ya ware kansa ya sake wannan jami'i ko da jami'i ko yayi a wani waje ko a gida ko ma da a wani masallaci ne idan kana masallaci aka zo za a sake wani jami'in ka shiga ka sake maimaita jami'i me dalilin wannan na'am أحسن حديث محجن وانه مخ إيه إيه التموطة وانسو سيني سلا أجدا سيني أني سلا رأسبا بس يسلا بس كذونا أجيفا ما سلاك دعاك إجد سلا أنب صلى الله عليه وسلم يكي أزود أك أزود سو واتو أوكا ناما سنكا فتا ينا روروا سبو دي أورو نجنس أورو ميسكا أيكتا kan nabi sallallahu alaihi wasallam yace musu me yasa ba ku sallah tare da mu ba ku ba musulmi bane suka ce mu musulmi ne ya rasulullah ai mun yi sallah a gida sai ce musu idan kuka yi sallah a gida sannan kuka zo masallaci ku yi sallah wannan sai ta zamanto muku nafila kaga da yace idan kun yi sallah a gida ya tambaye su jami'i kuka yi a gida ko ku kowa sallar sa yayi bai tambaye su ba saboda haka wannan sai yasa malamai suka ce sawa'un mutum ko kuka sawa'un sallar a gida din kai kai kadai kai ko kuma jami'i kai in dai ka zo masallaci ka tarar ba ai sallah ba ko da ba ka zo yin sallah bane saboda ka san kai sallah ka zo karatu ne sai ka zo ka tarar ba ai sallah ba to ka shiga kai sallah tare da saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake sura ta biyu na'am bai ba laifi ke limanci to ne hukuncin wannan shi ba yana da ne hukuncin kai ka riga ka yi sallar ka a gida da ka zo sai aka ce kuma ka mutse gaba ka je ka ba mutane sallah na'am a wannan sura za ka amsa wannan tambayar ne a wannan tambayar ne ke eh na ce ne hukuncin wannan ka yi sallah a gida da aka zo masallaci za a yi sallah sai aka kaddamar da kai ka zama liman sai kai hadisi ka je ta sai kai yan sai kai limancin bisa hadisin Mu'adh ibn Jabal bisa hadisin Mu'adh ibn Jabal amma abinda muka karanta a cikin izziya aka ce ba za ka yi haka ba amma mun rinjaye da kan cewa wannan ya saba ma hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa aka ce a cikin mazhaba ba za ka yi ba saboda wannan sallar da kai kake ta biyun nafila ce kuma ka'ida ce a mazhaba cewa ba a mai sallar farilla baya sallah a bayan mai yin nafila to amma wannan ka'idan mun nuna kan cewa dalilin ta ba shi da ƙarfi mun rinjaye da kan cewa ko da niyya ta saba za ta iya yin limanci na'am na'am sayyidina Umar sai lokacin sayyidina Umar akwai ƙarfe 1 akwai ƙarfe 2 akwai ƙarfe 3 kace sallah ƙarfe 1 sai ne sai wadansu suna sallah karfe 2 a lokacin sai dawo bari ba karfe 1 ba karfe 2 akan wannan wato wannan hadisin Mu'adh ne kake nema ka kawo shine karwaye shi bil ma'ana kaga wajen malaman hadisi sai ake kai da izi ne wajen saboda kai riwaya wato sharadin riwaya bil ma'ana in za ka yi in ba za ka iya riwaya da lafazi ba in za ka yi riwaya da ma'ana ta zama to ma'anar ba ta canza asalin abin nan din ba yanzu ka kai ma'anar da ka kawo sai ta jirkita sai ya zama to kan cewa riwayar shine wannan idan malaman hadisi sun ga wannan ne sai a wannan hadisin ƙarya ne saboda ba a yi shi ba kai kuma ka riwaya to ne bil ma'ana amma sai ka kuskure wajen ma'ana na'am alaikum assalam ahsan wai kike sura ta uku idan ya zaman to cewar kai sallar jami'i sai ka samu wani zai yi sallah ki shi kadai to ya halatta take ne to wannan jami'in dan kai masa sadaka kamar yanda kamar yanda wannan hadisin wanda hadisin da ya ambata hadisin Tirmidhi na Abu Sa'id al-Khudri an yi sallar jami'i wani mutum yazo zai sallah bai samu sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba za a samu wani mutum ya yi sadaka tare ya yi ma wannan sadaka bai tashi sallah tare da shi sai na Abubakar tashi ya musu kai sallah tare to wannan ita ce dama suwar guda uku muka ambata cewa a lokacin da ya halatta ka maimaita sallar jami'i bayan ka riga ka yi ta sake wata sallar jami'i shine idan ɗaya daga cikin surorin nan guda uku ɗaya ya zamanto cewar kana waje wanda yake kai ne kake da cikakken ahaliyar limanci don haka ka sake ka yi sallah sai ma mutane limanci na biyu ka yi sallar jami'i sai ka zo masallaci ka tara za a yi jami'i taimakon ka fita ko ka ci sallah tare da jama'a ka tsaya ka yi sallah tare da su na uku ka yi sallar jami'i sannan wani ya zo shi kadai zai yi sallah ka tashi kai sallah tare da shi domin ka zamanto ka yi masa sadaka ka taimaka masa ya samu ladan sallar jami'i wannan shine suwar din guda uku da ba da muka mata amma in ba wannan suwar din ba a maimaita sallar jami'i ba gaira ba dalili na'am koda koyaushe ne abinda muka rinjayar kenan mutlakan hatta a matsabar imam malik ma kowace sallaci ta jami'i za a iya maimaita ta banda sallar magariba kawai sun togata sallar magariba me yasa suka togata sallar magariba me yasa ba a maimaita sallar magariba a matsabar imam malik na'am saboda wutiri ce ba a yin nafila wutiri sai kawai wutiri na ƙarshen dare kaga in ka maimaita sallar magariba tunda an ce in ka maimaita sallar jami'i wanda ka maimaita din nafila ce to kaga kai nafila wutiri bayan kuma wutiri ɗaya ce kawai wanda ake a ƙarshen dare kuma dalili na biyu kuma aka ce sallar magariba wutirin rana ce saboda in ka sake maimaita ta kaga uku da uku sun zama toshi da ta zama to ba wutiri ba dai wannan dai istidlal ne na'am yana tambayar ne hukuncin liman da ya zo ruku'u na ƙarshe sai ya tsawaita ruku'u sakamakon wani domin wani ya samu ya rufe ruku'un na ƙarshe wannan yayi masa ishara to wani ishara yayi masa gyaran murya yayi ko kuma wannan matsalar gaskiya malamai sun saba shin ya halatta liman ya tsawaita ruku'u domin waɗansu su samu sallah domin su samu raka'a ko su samu sallar ma bai domin su samu raka'a ya halatta waɗansu malamai kamar Hattabi yake shirka ne in liman ya haka ya yi shirka domin ya yi aiki ba don Allah ba wannan tsawaita ruku'un da yayi ba ibada yake ba Allah yake ma ba wani yake yi ma to ni ba gare istidlalin nasa ba to Hattabi dai a ma'alimu sunan sharhin Abi Dawud haka yace wai idan liman yayi haka yana ganin shirka ne idan wannan aikin da yayi ba dan Allah yayi ba waɗansu kuma suka ce a bai yi shirka ba amma ya yi zalunci me ya zalunci ya tsawaita ma wanda yake sallah tare da asali hukuncin liman ya yi takhsis saboda haka da ya tsawaita don wani ya samu ya tsawaita musu da ya tsawaita musu ya shiga cikin haƙƙin ya tsawaita musu fiye da gwargwadon abin da aka ce نعم نوفو سكتي يا هلا كلمي بل مستحبيني ما سكتي دليلي الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كتيما كام الجنا أكن جن قران أكن أكن أي شيء مجازات قران الله سورة كده ليمان ده سوكان فدا أي شيء جنن أنت أوي تامو سكتم جل هاي كنسي نكن في تعاوني كتيما كام ده أونس دومي يبي يتعاون مع الحين شو أجلس يا ونن ما لهم الشيخ محمد المختار أنا تفصيلي أكتم ونن مسألة yana cewa a dai ce yayi shirka wannan bata taso ba dan bautar Allah yayi kuma da ya nufin ya tsawaita dan wani ya shigo shi ma bautar Allah ne bautar Allah ne tunda yayi ne din ya taimaka ma dan uwansa ya samu sallah to da ka batun shirka ya rushe wannan magana yace amma dangane da wanda suka ce yayi zalunci saboda ya tsawaita suka ce idan ya sayace idan ya zamanto tsawaitawar ta wuce iyaka ta wuce iyaka ya tsawaita tsayawar tsawaitawar mai dadewar gaske abinda ya dada kara sanya kuma suka mai ya karfafa wannan cewa ya halatta liman ya tsawaita akwai nasi ga mu sai ya tsagaita to ai wannan cewa aka yi tsawaita liman ya tsawaita ne aka san wannan surar ne a maganar shirka da ma an rushe babu shirka shi ma eh wannan shi ma zai iya rusa wannan basin magana hatsabi ta shirka tunda ya tsagaita sallah saboda ne saboda wani ya samu sallah hau hujjar da suke kafawa ta hujjar da ake kafawa domin ta cewa liman ya halatta ya tsawaita ruku ko ya tsawaita wani rukuni domin mutane su shiga shi ne hadisin Abdullahi dan Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi sallar azhar yana tsawaita karatu haske ya ji babu sauran karar tafin kafa na masu shigowa masallaci wannan nasi ne akan matsalar kowa nasi bai yana tsawaita karatu haske ya ji babu sauran takun takalmi na masu shigowa cikin masallaci hadisin Abdullahi dan Umar ba zan iya tuna ko a cikin ba a cikin Bukhari an a cikin sunan Nasa'i wannan shine hujja ne cewa to ai Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk da dai ba shine ya faɗa cewa ina yin haka ne saboda waɗannan ba amma fahimtar sahabbai a ban lura shi tunda su suka yi zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fassara cewa gashi tsawaita karatun nasa domin waɗansu samu su shigo don su riski abin nan sallah din ne a wannan tsawon karatun nasa ne wannan a sallah asuba ne hadisin Abu Barra al-Aslami yana karanta tsakanin aya 60 zuwa aya 100 amma wajen sallah azhar cewa suka yi sai kware akwai hadisin ya karanta aya 60 a raka'a farko aya 30 a raka'a ta biyu a sallar asar kuma ala nisfi min dalik akan rabu wannan haka ne na'am idan mutum mai kebanta wanne ya zama to haka yake sai ya zama to yayi bid'a dan yayi abin da bashi da asali a cikin addini babu abin da ya nuna kan cewa za ana kebanta sujada ta karshe ta sallah da tsawaita ta to a menene hukuncin na'am waye ya jagorancin sallah a cikin wannan gaskiya hadisin bai bayyana ba amma a zahirin abinda yake nunawa hadisin shine cewa shi da bai samu sallar ba shine yake limancin dalilin ne dalili domin zuwa yayi an yi sallah sai ya kama sallah shi kadai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yayi magana ba sai ya ga masahabbai da suka yi sallah tare da shi ala rajulu yatasaddaq ala hadha fa yusalli ma'ahu shin ba a samu wani mutum bai yayi wannan sallah sadaka yayi sallah tare da shi kaga ya riga ya shiga cikin sallah ta saboda haka a zahiri shi wanda bai yi sallar ba shine yake limanci a ba ta nuna ba riwaya duk riwayoyin da suka zo ba ta nuna wace sallah ba ce wannan yana daga cikin hujjan wanda suke cewa kowace sallah ce ma za a iya maimaita ta cewa tunda wannan hadisin ba a bayyana cewa wata sallah ba ce hukuncin ya inda ba a yi a magariba da za a ce to amma in sallar magariba ce kada a yi masa wannan sadaka
tunda ba faɗa ba yanzu na kan cewa kowace sallah ce ma za a iya yi Allahu ta'ala a'lam. Na'am. Mutumin da limamin da ya ne? Ya fi tsawaita lokacin yin addu'a bayan an yi zuwa sallah, bayan an yi sallama wai addu'a tare da mutane, wannan bid'a ne, ba shi da asali. Sai Usman sun yi magana akan wannan, sun ce wannan bid'a ne, kafin su ma su Izzuddin bin Abdulsalam da malamai da dama sun yi magana akan cewa wannan bid'a ce. Malaman Shafi'iyya su ne kawai suke ganin cewa wannan sunna ne ya halatta, saboda suna ganin kan cewa lokacin da ake karɓan addu'a kuma a haɗu a yi addu'a akwai albarka a ciki, da daidai da yadda suka kawo, amma dalilan su ba su da ƙarfi a nan wajen. Malamai da dama sun yi nafi akan cewa wannan bid'a ne, ba a yin wannan kowa. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah tare da sahabbai, ba a taɓa ruwaitowa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah ya yi addu'a sahabbai suna cewa amin ba, bayan an yi kamar yadda yake yi a wajen kunuti, ko kamar yadda yake yi a kan mimbari ranar sallah lokacin hudubar juma'a, ko kamar lokacin roƙon ruwa. Ba a taɓa ruwaitowa cewa bayan sallah ya yi addu'a ba, tare da cewa ya koyar da addu'o'i da ake yi bayan sallah. Amma bai yi ba yadda za a haɗu ga baki ɗaya a yi, yana yi mutane sahabbai suna cewa amin. Ya koyar da a yi addu'o'i da dama da za a yi bayan sallah, kuma ya nuna kan cewa bayan sallah lokaci ne wanda Allah yake karɓan addu'a, amma shi bai haɗu an yi addu'ar tare ba. Saboda wannan ne ya sa duk wanda ya zo ya yi wannan sai zama to bid'a, domin duk wani aiki wanda kwatankwacin irinsa ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi ba, to idan aka zo aka yi shi ya zama to an kirkiro wani abu a cikin addini. Alaikum salam. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Tirmidhi yana cewa idan sahabbansa suka haɗu tare da shi ba sa rabuwa da su sai ya musu addu'a da cewa Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa ta'ati kama tuballighuna bihi jannata har zuwa ƙarshe. Hadisi ne Hassan, kamar yadda wani daga cikin malamai na wannan zamani ya ce Muhammad Hassan da Dawo, ita ce wannan hadisi ne Hassan. Idan haka wannan shi ne asali na kan cewa babu laifi idan aka haɗu a majalisi ya zamanto kan cewar a yi addu'a akan saboda albarkar haɗuwar da aka yi, da kuma a yi tawassuli da wannan haɗuwar saboda Allah kan a yi addu'a ɗin, ko musamman ya samu asali daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma babu laifi ya zamanto wani lokaci in an yi ɗin kada a yi addu'ar, don kada a ɗauka cewa ba za a yi majalisin bai gama ba sai an yi addu'a, kamar yadda yanzu ake yi koyaushe za a ga taron mu opening prayer closing prayer, kuma wannan har ya sa sai ka ga ya kai idan aka zo aka yi taro musamman a ƙasar nan na Najeriya da musulmi da kirista, sai a ce musulmi ya yi kirista ma ya yi na buɗewa, in aka zo rufewa musulmi ya yi kirista ma ya yi, ka ga in ka ce mu kirista ya yi addu'a ka inganta mazhabarka, ka inganta aƙidarsa, wannan kuma yana daga cikin shirka, yana daga cikin abin da zai warware imani. To da ka zo ma wai ka ce a'a abin da za a yi kowa ya yi nasa, a'a idan irin wannan ne kawai kada a yi addu'ar kai a zuciyarka, to a abinda zai kake zuwa ga abinda a wajen wadansu ba, abinda zai kake zuwa ga shirka ba gara ka bi tufurcin salama ba, kada yi addu'ar. Yin addu'ar ga baki ɗaya an yi ta ɗin ita kanta ai mustahabbi ce, to amma idan zai kai zuwa ga aje a yi abinda zai zamanto shirka kuma fa, ka inganta cewa a zo a yi shi wannan addu'ar su kaga Annabi ta suke kira sannan shi wannan abin nan na wannan abin nan da suke yi. Kaya kace na'am. Kwarai ai addu'ar ayi ne da jam'i ne ba a yi, amma bayan sallah kai kadai kai addu'a kwarai da gaske. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addu'o'i da dama da ake bayan sallah. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati, wannan ba kafin sallama bane, bayan sallama ne. Allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min al-ajl wal kasal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adna. Da sauran su duk addu'o'i da addu'o'i ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ake yin su bayan sallah. Imam al-Bukhari wato inda za ka gane fiqhunsa sai ya yi babu, ya ce babu du'a'i qabla babu du'a'i fi salah, babu yin addu'a a cikin sallah, sai ya kawo hadisin isti'adha. Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi kafin ya sallama yana neman tsaron Allah daga abu guda hudu: Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, wa a'udhu bika min adhabil min fitnatil qabr, wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal. Kaga addu'a kafin a cikin sallah kenan. Ya kuma kafa hujja da hadisin sayyidina Abu Bakar da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar da zai rinka yi: ad'u biha fi salati, da zan rinka addu'a da ita a cikin sallata. Sai ya koya masa: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katiran, ya zuwa ƙarshen ta. Sannan sai ya yi babu du'a'i ba'da salah, babu yin addu'a bayan an yi sallah. Sai ya kawo hadisin Abu Huraira, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya koya ma da fuqara'ul muhajirin suka zo, suka ce ahlul dusur sun tafi da rada, yace bana koya muku abinda in kuka ga ku riske su ba. Bayan sal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna ba'da kulli salatin salatan wa salati, ku yi tasbihi, ku yi tahmidi, ku yi takbiri bayan kowace sallah 33. Sai aka ce ya Imam al-Bukhari, tasbihi da tahmidi da takbiri addu'a ce? Ya za ka fa mana hujja da wannan, kuma kai ka ce babu yin addu'a bayan sallah, amma sai kawo mana zikiri. Zikiri ai ba addu'a bane. Suka ce wannan wanda duk ya faɗi wannan bai fahimci Bukhari bane. Wato na farko dai da zikiri da addu'a duk babu su daya. In za a yi zikiri za a yi addu'a, ɗaya hujja ke yanta Bukhari. Ta biyu, don ya ishara cewa akwai hadisai da suka zo na addu'a ɓalo-ɓalo da suka ce ya yi addu'ar, amma ba su kai sharaɗinsa ba, don haka ba zai iya kawo su a cikin littafinsa ba. Amma da wannan tarjamar da ya yi cewa yin addu'a bayan sallama ya yi ishara gare su, kuma ya kawo maka abin da shi ma za ka iya kafa hujja da shi domin ka tabbatar da wannan. Wannan tare ya kawo su, kuma wannan a nan ne Ibn Hajar ya ishara ga raji ga waɗansu da suka ɗauki maganar Ibn al-Qayyim da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa ruwaitowa ya yi addu'a bayan sallama ba. Ibn al-Qayyim yana faɗan addu'a da tigar jama'a ne, amma yin addu'a bayan sallah shi kansa Ibn al-Qayyim ya tabbatar, kai tawassuli da tasbihin da kai da sauransu sannan kai addu'a. To waɗansu sun tsananta, a waɗansu sun tsananta wajen ganin ma yin haka addu'ar ma bayan sallah, bayan sallama bid'a ce. Saboda haka sai ga wannan ya sanya su hatta tasbihin ma ba sa yi, ana sallama zumbur sai su yi itikafin, saboda ai ba addu'a bayan sallama. Sahih, wato waɗansu daga cikin malamai sun ce ba taɓa rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a bayan sallama ba. To amma shi ma wannan ba hujja bane na kore addu'a, tunda addu'a ta tabbata. Ɗaga hannu kuma ai addu'a ita ma wata sunna ce ta daban. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya ɗaga hannu, yayi ɗaga hannu wajen addu'a mutawatir ne, yayi wajen sallar roƙon ruwa, yayi akan minbari, yayi wajen yi ma mutum ɗaya addu'a. Abu Musa al-Ash'ari yace ya Rasulullah, dan uwana ka nema masa gafara, ya ɗaga hannunsa yayi addu'a. Ja'a Khalid bin al-Walid lokacin da yayi abin da yayi wajen kashe mutane bayan sun ce, bayan da sun ce la ilaha illallah, ya ɗauka ƙarya suke ya kashe su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu yace: Allahumma inni abra'u ilayka bima sana'a Khalid, ina kubuta daga gare ka daga abin da Khalid yayi. To kaga ya ɗaga hannu, kuma yayi wata addu'a ba tare da ɗaga hannu ba, ya kamar addu'ar da yake akan minbari, addu'o'in da yake akan minbari in ba wajen roƙon ruwa ba, baya ɗaga hannu. Saboda haka dan ba a ruwaito ya ɗaga hannu bayan sallama, ba a kore cewa yana addu'a ba, tunda an tabbatar da cewa an yi addu'a. Kuma wannan bai nuna kan cewa kai in ka ɗaga hannunka ka yi bid'a ba, tunda ɗaga hannu kai addu'a bayan sallama ya tabbata yana daga cikin adabu du'a. Saboda haka idan ka ɗaga hannu ka yi daidai da sunna, in baka ɗaga hannu ba ma ka yi daidai da sunna, amma kada ka yi inkarin addu'a, saboda ta tabbata da hadisi da dama da suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shafawa, batun shafawa wani kuke dariya to? Wato akwai wani abun mamaki, kun ga ɗaga hannu ɗaga hannu wajen addu'a mutawatir ne. An san ma'anar mutawatir? Mutawatir kamar a ce sallolin nan biyar da muke yi yanzu, akwai wanda yake shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallolin nan guda biyar? To malam, a wajen malaman hadisi ɗaga hannu wajen addu'a kamar haka yi, ba a ko shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu wajen addu'a. Amma babu hadisi guda ɗaya da ya inganta a ƙashin kansa cewa ya shafa. Na'am, ko a kirji ba o ga da mai rode, babu wani hadisi da shi akan kansa ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafa, amma an waito hadisai dukkanin su suna da rauni. Waɗansu daga cikin malamai sun inganta su, kamar daga ciki akwai hadisin da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka yi addu'a ku roki Allah da cikin tafin hannunku ba daga bayan tafin hannunku ba, sannan idan kun gama ku shafa fuskokinku. Hadisin sayyidina Umar. Wannan waɗansu malamai kamar Ibn Hajar ya ce hadisi ne hasan, to amma abinda zai nuna maka, abinda zaka tabbatar cewar akwai rauni akan shafa fuska wajen addu'a, ta yaya za a yi a ce ya shahara ya yi zamanto mutawatir a ya ɗaga hannunsa amma babu guda ɗaya da ya inganta cewa ya shafa? Duk wanda suka ruwaito cewa ya ɗaga hannu, ba wanda ya taɓa ruwaito cewa ya shafa. Sai a samu hadisi wanda ana magana ba a tabbatar da ingancinsa ba cewa ya shafa, to ko da wannan hadisin ya inganta, kaga wani ya nuna maka kan cewa mafi yawan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa. Dan da ya tabbata, da Allah ku tsaya karasa, da ya tabbata, da ya tabbata, da kamar yanda wannan ya zamanto mutawatir, da alal aqalla zaka samu tarwaya da zaka zamanto sahihiya, da inda wannan ya zamanto mutawatir da zaka samu tarwaya ta zamanto sahihiya. Dan haka malamai matsayin da suka dauka sun yi inkarin shafawa a cikin sallah, mutlaqan sun yi inkarin shafawa, daga cikin wanda suka yi nafi akan inkarin wannan Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam al-Baihaqi, cewa idan mutum aka sallah, idan ana aka daga hannu wajen addu'ar qunuti ba a shafawa. Imam Ahmad yayi inkari mai tsanani wannan a cikin sallah. Imam Malik shi shafawa ga baki ɗaya shi bai san shi ba, la a cikin sallah wala wajen sallah. Imam Malik bai san shafawa ba, yayi inkarin sanin sa ba, kwata-kwata bai san wannan ba, kamar yadda Ibn Abi Zaid a cikin kitabul Jami' ya ruwaito. To amma a wajen sallah ka shafa, to shi waɗansu malamai suke cewa saboda wannan hadisin da waɗansu malamai sun inganta shi, ba za ka yi inkari a wajen wanda ya shafa ba, kuma an shafa ɗin wani lokaci babu laifi, amma rashin shafawa shi ne yafi, kuma shi ne yafi yawa. To me yake tambayar? Na'am. Idan ka ɗaga hannunka wajen kabbara, ɗaga hannunka in za ka yi kabbara, yaya kake yi? Ba sakin hannun kake ba? Ai ɗagawar aiki ne. To in ka gama shi kenan sai ka saki hannunka. Saboda wannan yana da kyau tambayarsa, saboda waɗansu ba sa shafawa, amma kuma sai su taɓa ƙirjinsu da shi. To shi ma wannan wani ƙirgin gara ma shafawar, tunda shi akwai hadisi da ifi, amma taɓa ƙirjin shi babu hadisi la da ifi wala mawqufi wala maqtu'i. Na'am. Ma'anar shafawar kamar yanda a dai wannan riwayar na hadisin na sayyidina Umar, babu wata ma'ana da aka ambata, tunda cewa yayi idan kuka gama famsahu biha wujuhakum, ku shafa fuskokinku da su. Shafawa ta zo amma wajen neman tsari. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai kwanta yana karanta qul huwallahu da qul a'udhu birabbil falaq da birabbin nas, ya hura a bakinsa ya shafa duk inda hannunsa zai je. Haka zalika wajen inda mutum yana jin ciwo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sanya hannunka inda yake maka ciwo, kai bismillah sau uku, kai a'udhu bi zatillahi wa bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. To wannan kaga ya zo wajen istishfa ne, wajen neman waraka, amma wajen shi addu'a din sai dai irin abubuwa da zaka ji na zantuttuka, a ce wai rahamar da Allah ya zubo a cikin hannun shi ne zaka sa abin dinka. To irin wannan tana buƙatar nassi da a ce maka akwai rahama da Allah yake zubowa, tunda wannan gaibu ne, ba wanda zai san wannan sai in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. Dan haka al'aula a binan barin shafawar a mafi yawan hali shi ne yake, amma idan mutum ya shafa ba a yi masa inkari, saboda akwai malamai da suka inganta wannan, wato hadisan an ruwaito su da hanyoyi da dama. Akwai daga cikin malamai Bakar Abu Zaid, Sheikh Bakar ya nuna cewa dukkan hadisan da suka zo na shafawa bayan addu'a raunin su ya kai da ba za a iya inganta su ba, komai yawan hanyoyin da suka zo. Akwai irin wannan hadisai a masar a wajen malaman hadisi wanda ake ce ma hadisi da'ifun jiddan, komai ruwayar da aka yi masa ba zai karfafa ba, to amma akwai malamai da suka saba masa.
Ibn Hajar a cikin Nata'ijul Afkar ya saba masa ya tabbatar da ɗaya daga cikin hadisan ya ce hadisi akwai wanda yake hadisi ne hasan li ghairihi wallahu ta'ala a'lam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اكف عنا الوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.